بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامدورة أكندر سمو نتفسير القرآن ميجرما أتشكين سورة الأعراف كراتم نجيا منقوانا كرشان آية تقري دبيل زوان النبي موسى da dan uwansa annabi Harun alayhi masallatu wassalam zuwa ga Fir'auna bisa aiki da Allah ya musu. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Allah ya ce ka je zuwa ga Fir'auna, Fir'auna ya wuce iyaka. Fir'auna ya wuce iyaka. Fa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah yace ka je ka nusar da Fir'auna, ka ce mishi yanzu ba ka yi sha'awa ba, yanzu ba ka so ka tsarkaka daga kafirci da munanan ayyukanka ba. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fir'auna bana shiryas da kai zuwa ga ubangijinka ka zama mai tsoron Allah ba. Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya je zuwa ga Fir'auna ya isar da wannan sako da Allah subhanahu wa ta'ala ya aike shi da shi. Ya tsaya a gaba ga Fir'auna ya isar da waɗannan sakonni guda biyu. Sako na farko shine sakon tauhidi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, kiran Fir'auna zuwa ga la ilaha illallah. Shi yasa ran da Fir'auna zai bar duniya ya yi yunkurin ya karbi wannan kalmar, amma a lokacin kuma lokaci ya kure. Abu na biyu shine yantar da Banu Isra'ila daga mugun azaba da Fir'auna yake gallaza musu. Fa'atiyahu faqula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani Isra'ila wala tu'adhibu. Ka saki Banu Isra'ila, ka bar mu yi rayuwa da ƴan uwanmu Banu Isra'ila, wala tu'adhibu, kar ka azabtar da su. Mun zo maka da hujjoji da ayoyi bayyanannu daga Ubangijinka. Saboda haka abu guda biyu, wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin, ni manzo ne daga Allah Ubangijin talibi. Allah ya aiko ni in kira ka zuwa ga kadaita shi da bauta. Na biyu ya ce kuma fa arsil mai iya Bani Isra'il, ka saki Banu Isra'il tare da ni. Jama'a mun fahimta? Shi yasa abubuwan nan ba sa taɓa rabuwa. Daidaita lahirar mutane sannan nema musu kuma duniyarsu. Ko ƴan gwagwarmaya da yawa sun sake wannan layi. Da kaga gwagwarmayarsu akan mutane, to akan duniyar mutanen ne kawai. Shi ya yarda ɗan adam ya ji daɗi a rayuwar duniya, amma lahirarsa kuma ko oho ya je ta duddata yadda ta zo mishi can mishi. To wannan gwagwarmaya ne irin na waɗanda ba su yarda da lahira ba. Gwagwarmaya ta wadda yake da addini, to yakan gabatar da addinin mutane da lahirarsu a kan duniyarsu. A yi musu fafutuka a kan lahirarsu, a yi musu fafutuka a kan duniyarsu. Jama'a, muna fahimta? Domin duk yadda kama ɗan adam fafutuka a kan kyautatuwar rayuwarsa a duniya, zai more ta ne kawai bai wuce da shekara 100 ba. Amma idan aka mishi fafutuka a kan lahirarsa, zai more ta har abada. Har abada, ba shekara 100 ba, ba shekara 1000 ba, ba shekara miliyan ba, har abada, har abada. To duk inda ka ga wata gwagwarmaya da Allah ya ambata a Qur'ani da faɗita shi, za ka samu abubuwa biyu ake faɗita shi a samarwa mutane. Abu na farko, kyautatuwar lahirarsu. Abu na biyu, kyautatuwar duniyarsu. Wannan shi ke bayuwa zuwa ga a samu rayuwa mai kyau, rayuwa ingantacciya kuma ta har abada. To haka annabi Musa alaihi salatu wasalam ya yi ta wannan gwagwarmaya, a kira su zuwa ga Allah, a nuna musu lahirarsu, a nuna musu haɗuwa da Allah Ubangijinsu, sannan kuma a tsaya a ga duniyarsu ta kyautatu, ba su yi rayuwa a cikin bauta ba. Ka fahimta Malam Muhammad? Haka ake yi. Duk abin da Ubangiji ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, za ka ga ana karkatar da tunanin dukkan mai tunani zuwa ga ya fara ribatar lahirarsa, kafin abin da zai biyo baya na rayuwar duniyarsa. Idan lahirarsa ta kyautatu, yanzu duk wannan hakki-hakki da ake magana, afa musulunci, yaƙi, ai yaƙi, jihadi, ana yin jihadi akan hakkin mata da ƙananan yara a musulunci. To akwai abin da musulunci ya bari? Babu.
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.
Allah ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Allah ya ce me ya same ku, me ke gare ku? La tuqatiluna fi sabilillah, ba za ku yaki a tafarkin Allah ba. Sai ya ce wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Don me ba za ku yaki ba? Don ento raunana daga cikin mazaje waɗanda ba su da galibi, wadda aka danne su ake zalunta su. Wani sa, don me yasa ba za ku yaƙi don ƴantar da mata wadda aka danne su ake zalunta su ba, walwildan da ƙananan yara? Allah ce me yasa za ku zura ido? Waɗanda ba su da galibi ana zalunta su maza, waɗanda ba su da galibi ana zalunta su mata, ana zalunta ƙananan yara. Allah ya ce ya za ku yi shiru ku zura ido? Yanzu akwai addinin da ya kai musulunci adalci? Yanzu akwai wanda zai zo ya ce wa musulmi ya kamata mu nemi haƙƙin mata da yara? Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Allah ya ce me ke gare ku, me ya same ku? Ba za ku tashi ku yi yaƙi ba a tafarkin Allah, ma'ana aiki ne na Allah. Wal mustad'afina minar rijal, domin ento waɗanda ba su da galibu daga danniya da zalunci daga cikin mazaje, wan nisa'i wal wildan, domin ento mata da karɓa musu haƙƙinsu da ƙananan yara. Alladhina yaquluna, ga su can suna ta cewa rabbana, ya Ubangiji akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahluha, Allah ka fidda mu daga wannan alƙarya wanda mutanen alƙaryan azzalumai ne suna zalunta mu waje allana milladunka waliyan Allah ka sanya mana wani majibanci waje allana milladunka nasira Allah ka sanya mana wani mataimaki Allah ce to ya za ku zura ido ana danne kananan yara da mata ana zalunta su da maza waɗanda ba su da galihu jama'a mun fahimta yanzu musulunci akwai abin da ya bari ba wani mutum da za a zalunce shi a duniya musulunci ya shiro aka to amma abinda ake fara gabatarwa da marasa galifin da matan da yaran a fara kyautata musu lahirar su kafin duniyar su fafutuka akan duniya kawai fafutuka ne na waɗanda ba su yadda akwai lahira ba to karka yadda kai ma a cusa maka wannan tunani fafutuka ake yi na yadda yaya za a kafa mutane game da al'amarin addinin su lahirar su sannan a kyautata musu rayuwar su ta duniya ɗan uwana muna fahimta akwai waɗansu ababa da ake ce musu abdaruriyatul khams waɗansu malamai suna kiransu alkulliyatul khams waɗannan abdaruriyatul khams wato addinin musulunci ya zo ne domin tabbatar da waɗannan domin kyautata rayuwar mutane waɗansu ababa ne guda biyar wadda larura ne dole kowane ɗan adam a samar mishi da wannan abu abu na farko shine hifzuddin tsarewa mutane addini duk waɗannan azzalumai da kake ji suke ɗiban billions na dukiyar al'umma ba rashin tsoron Allah ba wanda yake tunanin zai je ya tsaya a gaban Allah gashi ga ubangijinsa ya tambaye shi akan kuɗi albashinka kasuwar da ka kasa ka sayar ka ci riba Allah sai ya tambaye ka kamishi bayanin yadda riban ya shigo balle kuɗin sata ba rashin tsoron Allah ba idan an tsare addini wanda yake tunanin haduwansa da Allah ya ɗebi dukiyar al'umma trillion ya je ya ajiye ba zai yiwu ba matukar ba a tsare wa mutane addini ba dama rayuwarsu ta kyautata sai dai irin rayuwar 'yan duniya yawa a ci a sha rayuwa ana zaune kowace anguwa akwai club a sha giya wannan ya ɗauko bindiga ya harbi mutane ya tafi to wannan ita ce jin daɗin da mutanen mu suke so saboda haka a samu rayuwa ta yi sauki amma kuma kowa yana da 'yancin ya yi yadda yake so yanzu duk inda ake ganin sun ci gaban ba haka bane mutum zai je ya tatul da giyansa ya ɗauko bindiga ya buɗe wa mutane wuta wannan akwai 'yanci a nan to abu na farko hifzuddin tsare addinin mutane abu na biyu hifzun nafs tsare rai kowa a bar shi ya rayu kar wani ya shiga cikin jinin wani kar wani ya taɓa wani shi yasa idan ka bi da ka samu duk haddi galibi duk wani hukunci na haddi da ake sukan musulunci da shi to da ka samu akan waɗannan abdaruriyatul khams ne ko dai wasa da addini wasa da lahirar mutane ne wanda bai yadda a tsare addini ba to dama can shi bai yadda akwai lahira ba to kar ka yadda ɗora ka akan wannan tunanin saboda ka in ka ji haddi akan ridda ko wani abu to wani abu ne ka tokan da zai ruguje addinin mutane sai tsare rai in ka ji an ce wanda ya kashe a kashe shi an yi haka ne don a tsare rayuwar mutane walakum fil qisasi hayatun Allah ya ce cikin qisasi in mutum ya yi a yi mishi Allah ya ce a nan za ku samu ingantacciyar rayuwa na uku hibzul akal tsare hankali kar a bar kwaya yana yawo a tsakanin mutane har cikin anguwanni akwai masu sai da kwaya matukar mutane za su yi shaye-shaye fiuco na al'umman yana cikin haɗari matukar matasan ku suka fara shaye-shaye suka tsunduma a harkar shaye-shaye to mustaqbal na wannan al'ummar makomar wannan al'ummar abin tausayi ne saboda kake ji ake cewa giya in mutum ya sha a mai haddi dukka bi waɗannan haddi da ake yi ana yi ne don a zaunar da mutane lafiya akwai hifzul irin awin nasal tsare nasal zurri tsatso tsare mutuncin mutane sai a ce in mutum ya ma wani kazafi a mai bulala kaza in aka bar abun karazu da kowa zai shiga mutuncin kowa zai je ya zina cikin kowa al'ummar ba za ta taba daidaituwa ba. Ba za ta taba daidaituwa ba. Musulunci sai ya ce a tsare wannan akwai hibzul mal, tsare dukiyar mutane. Kowa dukiyarsa ta zama cikin aminci. Idan rayuwa kwace yana nan, fashi yana nan, dukkan waɗannan satisfaction suna nan, ta yaya a samu aminci a cikin al'umma? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Shi yasa duk wanda ya cire addini a rayuwar mutane bai nemi mutane su zauna lafiya. Saboda haka ana so mutane su rayu a cikin ƴanci, amma kuma ya halatta su sha giya, to ta yaya? Sannan an yi doka ƙwaya laifi ne a ƙasa, amma shan giya kuma ya halatta. Gaba baya mana. Saboda kai in mutum ya sha giya bai laifi ba, in ya sha tramol ne ya yi laifi. Allah ya sauke. To duka addinin musulunci na daga cikin abin da yake saita mutane ya daidaita su. Shi yasa in mutum ya fahimci addini, ya yarda kuma ya rike addini zai yi rayuwa da shi, tunaninsa ma ba irin tunanin kowa ba ne. Allah ya sa mu dace. To yau za mu tashi a farkon aya ta 106. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce:
قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
تسيف الأون يتي مع النبي موسى عليه الصلاة والسلام. قال إن كنت جئت بآية يتي النبي موسى هر إنكازو دوات آية ونيدليل وتهجة وتمؤجزة دزات تبتر كيمن زن الله فأت بها. Yace wa annabi Musa ka zo da ita in kunta mina sadiqin in kana daga cikin masu gaskiya. Jama'a kun fahimta? Ai je mun ji abubuwan da annabi Musa ya gabatar, sakonnin da Allah ya aiko shi da shi. To ga abin da Fir'aun ya mai da martani. Kala yace in kunta ji'ita bi ayatin, har idan ka zo da wani dalili, wata aya, wata mu'jiza da za ta tabbatar da abin da kake da'awa, fa'ati biha ka zo da ita. In kunta minas sadiqin, in har abinda kake kai gaskiya ne, to bari in dan mai da mu baya. Kaga abubuwan da Fir'auna ya jefo wa annabi Musa da farko? Alam nu rabbika fina walida wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Inda annabi Musa ya biye mishi da har yanzu ana ta magana ne akan wancan. Karka yadda mutum ya dauke ka akan topic din ka. Martani kawai yayi na kai tsaye, wancan abun da kai na kyautata mu, yace ba kyautatawa bace tun daga ƴan uwana sun zama bayi a karkashinka. Ba inci ba kenan? So mai gidanka ya baka mota, ya saya ma gida, ya baka kujeran maka, amma ga nan anguwanku babu ruwan sha. In kana tsoron Allah ka je gidan radio ka ce yayi komai? Don an baka mota, mata tun karfe 4 na asuba suna layi a famfo domin su ɗebi ruwa? To yace mishi aikin banza ne, an abbatta bani Isra'il saboda ka bautar da ƴan uwana bani Isra'il. Wancan laifi kuma da kace nayi, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin, cewa kayi butulci. Qala fa'altuha idan wa ana min adh-dhalimin, yace nayi wannan laifin ne lokacin ba shari'a a hannuna, ba magana kare ba. Sai yace to mu dawo kan aikin da nazo shi. Haka ake man sagir. Yadda kaga muke yin nan, akwai platform, shi wannan platform din kawai ana sharhan Indian film ne. In kana so ka san tarihin wani dan film, ka dinga sauraron wannan channel din. Akwai platform, shi kuma iya abin da ake sharhan dambe ake yi. Akwai platform, shi kuma na ƴan comedy ne. Akwai platform, ga su nan kowa, to kai sai ka bar naka abin da kake yadawa. Ka je ka biye ma abinda wani yake yadawa? Talla ne, kowa ya tallata hajjarsa. Kowa ya tallata nashi. Wani shafin sharhan kwallo kawai ake yi. To kai kuma sharhan Qur'ani da hadisi kake yi. To sai ka bar naka ka biye ma wancan? Kowa ya tallata nashi. saboda haka annabi Musa sai ya dawo da Fir'auna kan abin da ya zo da shi. In ba don ya san yadda al'amuran suke ba, to da yanzu ana ta tukawa akan ai ya taba kashe wani a wancan lokacin. To sai ya ce ka zo da dalili akan abin da kake faɗa. To sai annabi Musa ya ce
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
فألقى عصاه النبي موسى سيجفد da sandansa فإذا هي ثعبان مبين sai gashi ta zama maciciya katuwa tana watsal watsal kuma kaman karamar maciciya. Ka san abu in kato ne to ba safai kuma yake iya motsi a cikin sauri ba, ga motsi a cikin sauri ga girma a gaban Fir'auna. Wannan za a yadahu ya cire hannunsa daga wuyar rigarsa fa idha hiya baydha'u lin-nazirin sai ga hannun yana haske ga masu gani. Kowa idan annabi Musa ya daga hannunsa haka in ya ciro daga cikin rigarsa zai iya haske iya ganin. To dama wannan lokaci kuma na Fir'auna abinda kawai ake yayi tsafi in jami'o'i ne duka, mafi girman course da zaka yi shine ka zama shahararren matsali. Eh ka lura kowane annabi akan aiko shi ne daidai da yadda mutanensa suke. Lokacin annabi Isa alaihi salatu wasalam harkar likitanci ne ya mamaye duniya, shi kuma sai ya zo yana tada matattu. Ba an kure likita ba kenan. Ba an zo ƙarshen likitanci ba, to haka Allah yake. Saboda haka sai aka ba wa annabi Musa waɗannan ayoyi wadda duk abin da tsafi zai zo da shi waɗannan ayoyi da su ga bayan tsafe-tsafen domin a dawo da mutane kan tauhidi da imani. Fa'alka asahu sai ya jefa sandarsa a gaban Fir'auna fa idha hiya thubanun mubin sai gashi ta zama maciciya babba. Wannaza a yadahu ya ciro hannunsa daga rigarsa fa idha hiya baydha'u lin-nazirin sai gashi ta yi haske tana haska ko ina, kowa yana gani. An kawo ko ba kawo ba, haka yake. Shi mai addini tallata addinin sa yake. Duk annabawan nan Allah ya aiko su ne su tallata addinin Allah. Shi yasa idan aka ce ana neman ka a fada za a yi muƙabala ko za a tattauna kaji. A irin waɗannan wuraren an fi tallata addini. Abunda aka shekara goma kana faɗa ba a ji ba, a wannan ranar kowa zai ji. Kar ka yadda kana da wani abu na faɗa a ce ana neman ka ka zo ka yi bayani kuma ka ƙi zuwa. Alherin Allah ya kai wa ahlus sunna. Ba inda ahlus sunna za a ce ya je wai ya baje kolin aqidarsa ya ce wai ba zai zo ba. Ba zai yi ba. Duk inda aka neme ka aka ce ka je. Matukar ba wata barazana bace akan rayuwarka. In dai akwai aminci to ka je tallata addinin zaka yi. Domin sarkin garin ma a ranar zai ji me kake faɗa. Ko bai sauraron karatu waɗanda ba musulmai ba ma a ranar dole su ji me za ka faɗa. Yanzu wannan gayyatar za ku ji yadda ta kaya a sanadiyar haka matsafin duka suka musulunta. Kar ka taɓa jin ɗar akan aƙidanka ka je ka faɗa. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Allah shi ke buɗan zukatan mutane. Dabaran mutum wallahi bi isa ya isar da abun cikin zuciyar mutane ba in ba da izinin Allah. To sai ya bayyanar da waɗannan ayoyi. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna
inna hadha lasahirun 'alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'muruhu.
Qala al-mala'u min qaumi fir'auna sai manyan mutanen da suke tare da Fir'auna ba su hamana ba, sai suka ce inna hadha lasahirun alim lalle wannan masihirci ne kwararre. Kun ji kuma ta yadda aka bullo to haka ne ba abinda ba za a jefe ka ba a'a ai malamin nan yanci da addini ne ka ci gaba da yin abin da kake duk wanda zai yi fada da da'awa zai gaji zai gaji kai dai kai don Allah ka nemi yardan Allah qala al-mala'u min qaumi fir'auna sai manyan mutanen fir'auna da suke tare da shi da suka ga waɗannan ayoyi sai suka ce inna hadha la sahirun alim kai lalle wannan masihirci ne sai kwararre ya goge a harkan sihiri yuridu an yukrijakum min ardikum kuma abin da yake nufi shine ya fidda ku daga cikin kasar ku ta Misira ya zo da tsafi ne zai sihirce ku ya kore ku ku manyan kasa ya fidda ku don ya mamaye Misira sai Fir'auna ya ce fa ma za ta amurun to wani shawara za ku ban to amma in ka koma cikin suratul shu'ara fa alqa asahu fa idha hiya thubanul mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin nazirin qala lil mala'i hawlahu shi Fir'auna ne ya ce wa fadawansa inna hadha la sahirun alim wannan Musa masihirci ne kwararre sai suka ce Allah bai masihirci dama ba haka ake yi ba ana tare fa ana zaune fa mitin da ayi da your excellency an ya gunduma ƙarya kamar haka za a karba da hannu biyu kuma duk abin da ke haifar da haka wallahi shine rashin sanin Allah na rantsi da Allah your excellency ba abin da zai maka wallahi ba abin da zai maka wallahi ba abin da zai maka sai abin da Allah ya kaddara dama haka abin yake a gare ka karka yadda ko uban da ya haife ka ne yayi ƙarya ka ce gaskiya karka yadda ya shiryo wani abu na rashin gaskiya ka goyi bayan rashin gaskiya karka yadda da wannan karai ba abin da zai kare ka in ba ta biwa ba abin da zai kare ka in ba ta biwa ba sai ci baya ka tsaya akan gaskiya ko da wani jama'a mun fahimta saboda ka sai yace ai annabi Musa alaihi salatu wassalam ai masihirci ne kwararre yuridu an yukrijakum min ardikum abinda yake nufi ya fidda ku daga cikin kasar ku fama za ta amurun Fir'auna ya ce to wani shawara za ku bani kun da abin da ya nema to sai suka ce mishi
qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hashirin ya'tuka bi kulli sahirin alim
lokacin da annabi Musa ya jefa sandarsa ya cire hannunsa suka ga waɗannan ayoyi da Fir'auna da mala'unsa sai suka ce sihiri ne ina jin a suratul Taha ne ko suratul Yunus ne qala Musa ataquluna lil haqq
qala Musa ataquluna lil haqq
asihrun hadha
ma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu sahirun
lokacin da annabi Musa ya ji suna cewa inna hadha la sahirun alim ai wannan masihirci ne kwararre masani asihiri qala Musa sai annabi Musa yace ataquluna lil haqqi lamma ja'akum yanzu wannan maganan kuke faɗa wa gaskiyar da ta zo daga ubangiji annabi Musa yace yanzu martanin da na kuma wayannan ayoyi na Allah ke asihrun hadha annabi Musa yace yanzu wannan abin da nayi tsafi ne ai ga matsafa wannan tsafi ne wala yuflihu sahirun annabi Musa yace kuma masihirta matsafa ba sa nasara a rayuwarsu yace ga ni ga ku in dai abin da na zo da shi sihiri ne tsafi ne ya ce to ai masihirta ba sa nasara a rayuwarsu ya ce wannan gaskiya ce na zo muku da ita daga ubangijinku to Fir'auna sai ya kau da kai suka ce mishi qalu arji wa akhahu suka ce ka jinkirtar da shi da dan uwansa annabi Harun yalla koi kar a bar su su tafi wa arsil fil madain hashirin ka tura cikin garuruwa biranen Misira ka tura masu gayyata aje a gayyato maka matsafa da bokaye ya atuka bi kulli sahirin alim a wata sura bi kulli saharin alim a zo maka da mayu kwararru a safi kar a bar shi ya tafi da dan uwansa kun ga waɗannan mutane suna daga cikin wanda suka loba fir'auna suna daga cikin wanda suka loba fir'auna shi yasa kullum muka maimaita ko a rayuwa ce ta yau da gobe ka zauna da wanda ka san zai dinga gaya maka gaskiya ko da ranka baya su kuma ko da zai dinga gaya maka gaskiyar ta fuskar da baka jin daɗi kai hakuri duk wanda ka samu zai iya fitowa ya gaya ma gaskiya ka rike shanu bibbi kar ka yarda a ce waɗanda kake tarayya da su kawai duk inda ka karkata za su goyi bayan ka ne za ku je ku yi mutuwar kasko ka dinga zama da masu gaya ma gaskiya ko baka jin daɗi in dai ka san in kai ba daidai ba shi zai iya fitowa ya ce ba daidai ba ne ka yi haƙurin zama da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya alaƙantar da kyautatuwar gwamnati da mashawarta wazir advisor idza arada Allahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin annabi yace idan Allah yana nufin shugaba da alkhairi gwamnati za ta yi kyau gwamnati za ta dore gwamnati za ta yi albarka ja'ala lahu wazira sidqin sai ya sanya ma shugaban advisor wazirai makusanta masu gaskiya da amana in nasiya dhakara idan shugaban ya manta sai waɗannan wazirai su tunasar da shi ce yi wa excellency lokacin da muka tafi campaign waje kaza ka musu alƙawarin da a musu gada in dai da hali mu yi kokari a yi aikin nan domin innal ahda kana mas'ula Allah zai tambaye mu wannan alƙawari waje kaza da muka je an ce za a samar musu da ruwan sha waje kaza da muka je an ce zai gaya mishi wa in dhakara aana in kuma shi shugaban ya tuna to wannan waziri sai ya taimake shi wajen zartaswa wa idza arada Allahu bil amiri ghayra zalik idan kuma Allah na nufin shugaba da sunkuyan haka gwamnati ba za ta yi albarka ba tafiya ba zai dore ba ja'ala lahu wazira su sai a sa mishi mugayen masu shawara gwamnati ana gane structure ta ne ba daga gudan shi shugaban kadai ba daga team dinsa idan yana campaign ku dinga kallon su waye ake waye da shi domin su ne shegun haka ne shi zai tashi ya shigo angonku ne ba su bane wakilan zai tashi daga fadarsa ya zo kauyukanku ne su ne jagoran su ne idonsa idan mugaye ne makiya al'umma duk alkhairin da zai iso zuwa ga al'umma sai su taushe annabi ya ce in Allah na nufin waziri da sunkuyan alkhairi gwamnati za ta zamba albarka muguwar gwamnati da za ta cutar sai a sa mishi mugayen makusanta in nasiya lam yadhkiru in ya manta abinda yayi alkawari ko zai yi wadannan din wannan din na kusa da shi ba zai tuna mishi ba wa in dhakara lam yu'inhu in kuma zai ya tuna zai yin ba zai taimake shi ba saboda haka da kanshi shugaban zai ce wani eh ayi kaza ayi kaza ayi kaza yayi pointing abinda za a yi shi wannan mugun yaki wucewa gaba ayi haka ne ko ba haka to matsalar da fir'auna ya samu shine da shi din da su hamanan da su karunan duka tawagar matsiyata ne jama'a mun fahimta qalu arji wa akhahu suka ce ka jingirtar da shi da dan uwansa wa arsil fil mala'ini hashirin ka tura masu gayyata cikin garuruwa na misira ya atuka bi kulli sahirin alim za su zo maka da kowane masirci kwararre shikenan fir'auna sai ya tada wakilai kowane gari aka je a dubi su waye kwararrun matsafa a zo da su headquarter abin yana baka mamaki ko da yawa waɗannan 'yan siyasan wallahi idan haka aka kada gangan siyasan nan bokaye shigo da su ake yi tourist har daga kasashen waje wallahi daga kasashe na ƙetare can kasashe za a yi ta shigowa da irin waɗannan bokaye za su zo su yi aiki za a yi zabe da gaske haka da yawa ba dukan su ba ko amma da yawa yana da wahala ɗaiɗai ku ne wanda zaka samu suna harkan siyasar nan ba su harkan tsafe-tsafe sai waɗanda Allah kadai ya kebe su to sai suka ce mishi aje a gayyato bokaye su zo su buga da annabi Musa alaihi salatu wassalam idan za a yi muƙabala za a tattauna kar ka kalli girman wanda za a tattauna da shi ka kalli abin da kake kai na gaskiya gaskiyar bai sai ya faɗa da ita matsalar ba wai kai da shi bane a gaskiya ne da ƙarya ba zai iya murkushe ta ba wallahi ba zai iya murkushe ta wallahi ba zai iya murkushe ta ba kai da shi bane a da shi ne da gaskiyar da kake kai wallahi ba zai iya faɗa da ita ba zai iya faɗa da ita ba saboda haka annabi Musa ko a jikinsa ko a jikinsa to shikenan Fir'auna sai ya tura wakilansa aje a gayyato mishi matsafa daga saƙo da lungu gaba ɗaya na ƙasar Misira domin su zo su kalubalanci annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ma annabi Musa kuma da annabi Harun su jira annabi Musa ya suka jira akwai abin da zai faru ne babu babu imma baka cutu akan addini ba da ka cutu akan siyasa in ba a zagi ubanka akan addini ba za a zagi ubanka akan siyasa amma dai ubanka za a zaga za a zaga to shikenan sai Allah ya ce
وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
نعم وَجَاءَ السَّحَرَةُ الله يتي سيغا بوكاي سونزو su ma ba kasuwarsu ta yau kuma a fadar shugaban kasa ake neman su wadda dama yana zaurinsa ne yana dan da barbarunsa yau kuma aka ce shugaban kasa na nema Allahu akbar a suratul Taha Allah ya yi bayanin abin dake-dake lokacin da Fir'auna ya tura aje a zo mishi da matsafa matsafa suka zo to sai ya tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalam
falana'atiyannaka bi sihrin
فاجعل
بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى
قال موعدكم
يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى
فتولى
فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى
النبي موسى عليه الصلاة والسلام ينا جرن ينا سوراران فرعون فرعون يتي مشي فلنأتينك بسحر مثل زام زومك بسحري كتمك تنودك زوريش saboda haka ka ƙara lokaci ka ga abin da zai kasance faj'al bainana wa bainaka maw'ida kuma ka saka lokaci da kanka da za a yi wannan zaman la nuklifuhu nahnu wala anta makanan zuwa lokacin da ba da mu saba ba kai ma ba da ka saba ba a sa rana kun ji abin da Fir'auna ya faɗa? Wannan ya gaya wa Annabi Musa ne kai tsaye. Bayan ya tura a zo mishi da bokayensa, falana'tiyannaka bisihirin mislihi, yace za mu zo maka da sihiri irin naka. In dai wannan abin da ka yin ne, za mu zo da kwatankwacinsa. Faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Saboda ka saka wa'adi da kanka ka sa rana, ka sa kuma waje da kanka. Makanan suwa, waje da ya dace duk inda ya ma ka saka. Kala sai yace maw'idukum yawmuz zinati. Yace ayi shi a yawmuz zina, shine kamar a ce ran sallah. Wata rana da Annabi Musa ya san a ranan hankalin kowa yana waje daya. Wa an yuhsharan nasu duha, yace kuma a hadu da hantsi. Rana bai yi ba balle wani ya tafi gida. Haka ake yi. Shikenan fa tawalla fir'aunu fa jama'a kaidahu thumma ata. Allah ce fir'auna ya juya ya hado sharrin sa duka. A cikin har da yunkurin kashe Annabi Musa, za mu zo mu ji shi a gaba. Sai ya zo. Lokacin da bokayen nan suka zo, Annabi Musa alaihi salatu wasalam ya gansu, kala wailakum la taftaru ala Allahi kadhiban fayusheetukum bi'adhab. Annabi Musa ya kalli bokayen nan ya ce musu, ku ji tsoron Allah. La taftaru ala Allahi kadhiban. Kar ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah. Abinda kuke so ku yi, kuna so ku yi musun abinda Allah ya aiko ne da na ku tsafi. Wailakum, yace kaitonku, la taftaru ala Allahi kadhiban, kar ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah. Fayushitakum bi azab, Allah zai halakar da ku, zai damke ku da azabarsa. Faqad khaba man iftara, duk wanda ya kirkiri wani abu ya jingina ma Allah ya tabi. Wannan shine nasihar Annabi Musa wa bokai. To kaga wannan kalma da ya jefa musu ta taba zuciyar wasu a cikin su.
Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
Fatanaza'u bainahum amrahum wa asarrun najwa. Lokacin da Annabi Musa ya musu wannan nasihan, sai suka je suka tattauna a tsakanin su. Wa asarrun najwa, Allah ya ce kuma suka yi close door meeting, aka tattauna su ya sun su bokai. To shikenan, sai suka je suka shirya, suka fito. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fito. To bayan an tattauna, sun yi meeting, waja'a as-saharatu, waɗannan bokaye sai suka zo. Waja'a as-saharatu fir'auna, waɗannan masihirtan fir'auna matsafansa suka zo. Kalu sai suka ce, a inna lana la'ajara, illa boye muna da wani sakamako, in kunna nahnul ghalibin, in har mun yi nasara. Ai ciniki tukunna. E to tsiyar dan duniya kuma kenan. Tsiyar mai yin abu don duniya kullum farashi yake dubawa. Kafin a shiga muqabalan sai da aka tattauna. A inna lana la'ajran in kunna nahnul ghalibin, muna da wani lada, wani sakamako da za a ba mu in mun yi nasara. Kala na'am, Fir'auna yace sosai. Wa innakum laminal muqarrabin, ai ma kun shiga cikin makusanta na, duk mukamai da a baku na kusa da ni. Kage shi idan sa ya rufe a kure Annabi Musa kawai. To daga nan abun ya faru. Kage dai abun gashi ana tattaunawa. To karshe zaka ji karshe gayi can alwa yana sharuwa. Yace musu akwai sosai, akwai lada, kuma akwai matsayi da za a ba ku. Wa innakum laminal muqarrabin, zan ba ku mukamai ku zama daga cikin makusanta na. Damuwansa a murkushe Annabi Musa. To ita kuma gaskiya ko ba za ka bi ta ba, in ka ganta to ka buɗa ta wuce abinta. Amma wallahi ba za ka iya tare ta. Ba za ka iya. Ko ba da ka bi ta ba ka buɗa. Amma ka ce sai ka tsaye da ita, ba a taɓa wanda ya tsaye da ita ba. ba ta ba inda musulunci za a iya attacking dinsa a tsare shi a hana shi walwala wallahi da bai fita daga garin Makka masifar da ya gani a Makka miyagun da ya gani a Makka da za a iya take shi wallahi da ba mu ji labarin sa amma tun da kaga ya wuce su Abu Jahal ya wuce su Abu Lahab ya wuce su Utba ai kai bara take tsare shi munahunci kuma tun da ya wuce su Abdullahi bin Ubay bin Salul shi a cikin munafukai shine liman to ne munafinci za ka yi ba ta lokacinka kawai za ka yi Allah ya ba ta lokacinka shi musulunci in ma ba za ka yi ba barshe ta tafiyarsa amma ka tsare shi wallahi zai tsaro wallahi zai tsaro to mun ji dai an yi ciniki ko kuma ciniki ya fada Fir'auna zai ba da lada sannan kuma zai ba da mukamai ma su kira ka ake yi duk waɗansu mukamin na taya aiki ne duk luko gwamnati aka kafa daga cikin alamar da ka gane gwamnati da ku more ta ku kalli mukamin da suke kewaye da shugaba in kuka ga mukamin an ba da su ne alfarma ba cancanta ba wallahi kun shiga uku wani kudin da ya kashe a campaign ne aka mai sakayya da kujera to kai sai an gaya maka wa kansa zai yi wa aiki a campaign kawai ya ba da gudunmawa miliyan 200 sai aka bashi ma'aikatan ilimi ta ilimi zai yi ko ta kansa isnadul amri ila gairi ahli ba da mukami ma wanda bai dace ba saboda haka duk wanda zai yi lissafi wa gwamnati a fili yake ka kalli ministoci komishinoni da sauransu in ka gana alfarma ne to ya da iya yi wanda bai iya ba yayi za a yi yayi zai yi ba zai yi ba kamar ka je ka samu lecturer ne a jami'a yana lecturing iya abun da ya sani bokonsa bai taba zuwa islamiya ba sai ka ce mishi don Allah daga yau in zai lecturing din da larabci ya kamata yi to zai in ka ce ya ji tsoron Allah in ya ji tsoron Allah ya isa yi saboda bai iya ba ba zai yi ba saboda ka duk wanda aka danka mai ilimi duk wanda aka danka wa kiwon lafiya duk sai ya zama ahalin abun wallahi kafin ku amfana kuma koda ahalin abun ne sharadi sai kuma yana da kishin abun sai yana da kishin abun akwai matsayin da ana danka shi a hannun wani kun san kawai wannan bangaren ya mutu to Allah ya sa mu dace to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe insha Allah sai mu zo mu je da za a fara muƙabala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk